Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a shirinmu na yammacin yau Lahadi 15 ga watan Oktoba shekara ta 2023. Kafin aje abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
A yau Lahadi, kakakin rundunar sojojin Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargaɗi 'yan jarida da kowa da kowa akan su kula da sahihancin bayanan da ke fitowa daga Gaza. Har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da muhimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine, a cewar sabbin bayanan ma'aikatar tsaron Birtaniya da take fidda kullum. Watanni 6 bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi. Dubban mutane sun mutu, miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu, kuma kwartun babban birnin ƙasar ya fuskanci koma baya.
Kanin labarin kenan. Idan shirin ya leƙa Najeriya, za ku ji yayin da aka shiga mako na biyu a barkewar sabon fada tsakanin Isra'ila da Falastinawa da ke Hamas. Zauren malam addinin Musulunci na Najeriya ya yi tir da abubuwan da ke faruwa a can, inda a hannu guda kuma masana siyasar ƙasa da ƙasa da lamarin diplomasiya ke ganin cewa rashin mutunta ƙudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya shi ya haifar da yaƙin ke ci gaba da faruwa. Idan shirin ya leƙa jamhuriyar Niger, za ku ji yadda miyagu suka fara fargaba da shiga ruɗani sakamakon rufe kan iyakokin Najeriya da Benin. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, ciki kuwa har da shirin matasa a duniyar gizo. Amma da farko sai a gyara zama ga Maryam da kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A yau Lahadi, kakakin rundunar sojan Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargaɗi 'yan jarida da kowa da kowa akan su kula da sahihancin bayanan da ke fitowa daga Gaza. A yayin wani taro, Laftanar Kanar Jonathan Conricus ya nuna wani bidiyo akan wata fashewa da aka bada rahoton ta taba wasu motoci da ke kan hanyar zuwa kudancin Gaza da yammacin ranar Juma'a akan titin Salah al-Din, wato ɗaya daga cikin manyan hanyoyi biyu daga arewa zuwa kudu da aka ware don ba farar hula damar fita daga yankin. Conricus ya ce Isra'ila bata kai farmaki a yankin ba, saboda jami'an rundunar tsaron Isra'ila sun shayin kira ga farar hula da su ci gaba da fita daga yankunan arewacin ƙasar. Muna son mutane su nufi kudancin yankin, a cewar Conricus, wanda kuma ya nuna wani hoto daban na abin da ya bayyana a matsayin shingaye da aka sanya akan titi don hana ayaran farar hula daga Gaza zuwa kudu. Sai dai muryar Amurka bata iya tantance sahihancin hotunan da aka gabatar a yayin taron na Conricus ba. Idan kai dan jarida ne ko kuma mai bibiyar abin da ke faruwa kuma kana samun bayanai daga zirin Gaza, to a kula da sahihancin bayanan, a cewar Conricus. Har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da muhimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine, a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta fadda a yau Lahadi, kamar yadda ta saba yi a kullum. Ta ƙara da cewa Rasha tana amfani da hanyoyin jirgin ƙasa wajen jigilan makamai, mai da ma'aikata zuwa cikin ƙasar. A lokaci ɗaya kuma, a cewar bayanan, tashocin jiragen ƙasa a yankunan Ukraine da aka mamaye na tattare da hadarin makaman artillery na Ukraine da makamai masu linzami da kuma zagon ƙasa. Ma'aikatar ta ce tabbas Russia na ci gaba da kula da inganta hanyoyin sadarwarta na layin dogo. Bayan haka, sabon layin dogo zuwa Mariupol da Russia ke ginawa zai takaita lokacin kai kayayyaki zuwa filin daga da ke Zaporizhia, a cewar sabbin bayanan ma'aikatar. Fadar White House ta zargi Koriya ta Arewa da turawa Rasha makamai a kusa da kan iyakar Ukraine. Wannan ikirarin da ya samo asali ne daga wani hoto da aka fidda shekaran jiya Juma'a, wanda ya nuna ana loda kayayyaki kan wani jirgin ruwa mai tutar Rasha daga wata ma'ajiyar makamai a Koriya ta Arewa, kafin daga bisani aka ɗauke su ta jirgin ƙasa zuwa wata ma'ajiyar a kan iyakar kudu maso yammacin Rasha. An dai jigilar kayayyakin ne tsakanin 7 ga watan Satumba da 1 ga watan Oktoba, a cewar Amurka. Watanni 6 bayan da takaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi, dabban mutane sun mutu miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunan su kuma karaton babban birnin kasar wanda a baya ya habaka sosai yanzu ya fuskanci koma baya lokacin da ba ma bamman farko suka tashi a ranar 15 ga watan Afrilu cikin fargaba mazauna babban birnin sun ga yadda aka lalata unguwanni baki daya kuma harkokin muhimman ayyuka suka tsaya cak lamarin da ya ƙara tsananta kuncin su. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan muryar za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga Najeriya, inda yanda aka shiga mako na biyu da barkewar sabon fada a tsakanin Isra'ila ta Hamas da Palestine, wato da Isra'ila. Zauren malam addinin musulunci na Najeriya yayi tir da abubuwa da ke faruwa a can, inda a baya-baya wato daga baya kuma masana siyasar kasa da kasa da lamura na diplomasiya ke cewa rashin mutunta kudurorin majalisar dinkin duniya ne yasa yakin ke ci gaba da faruwa. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwari ya aika mana kamar yadda za ku ji.
Yanzu a Isra'ila dubban mutane ne suka mutu kuma wasu da dama suka jikkata musamman ma Falastinawa cikin kwanaki 8 da suka shude sakamakon lugudan wuta da Isra'ila ke kaiwa yankin zirin Gaza bayan wani harin kwantan bauna da mayakan Hamas suka kai a ranar Asabar din makon jiya. Farfesa Kamil Sani Fage masanin siyasar kasa da kasa ne da harkokin diplomasiya a Jami'ar Bayero Kano ya ce duk da salwata rayukan bil adama da kuma zuba jinin daruruwan dubban mutane sakamakon haram babu alamar yakin ka iya zuwa karshe a nan kusa.
An sha ba da kurce-kurce na majalisar dinkin duniya musamman tsarin nan da aka bayar na cewa Isra'ila a kasa mai cin gashin kanta da kuma ita Palestine kasa mai cin gashin kanta. To ya wannan ya samu karbuwa a majalisar dinkin duniya da kasashe daban-daban, amma saboda ganin ita Isra'ila yanzu tana da karfi kuma tana gaba shi yasa ta sa kafa ta shure wannan abin kemadagas, kuma tana ganin cewa duk da taki din an sha zuwa zauren babban majalisa a ce ai Allah wade da ita Isra'ila da Amerika ta hau kujerar naki. To a gaskiya shi yasa yakin har yanzu sai ci gaba yake yi, kuma ban yi zaton cikin lokaci kaɗan za a kawo ƙarshen shi ba.
Cire da kungiyoyin musulmi na duniya da masu kishin bil'adama suka fara Allah wadai da abin da ke faruwa a zirin na Gaza. Zauren malaman addinin musulunci na Najeriya, wato Ulama Forum of Nigeria, na cikin waɗannan kungiyoyi.
Zauren malamai a Najeriya ya yi bisawun miliyoyin al'ummar musulmi da sauran mutane masu tausayi wajen yin Allah wadai da kisan gillar da gwamnatin Yahudawan Isra'ila ke yi wa waɗanda ba su gani ba a ƙasar Falastinu musamman a yankin Gaza. Tun da shekaru 70 da suka gabata kungiyoyin ƙasashen duniya suka naɗa hannu kuma suka zuba ido game da haruntattun matakan da Isra'ilawa ke ci gaba da ɗauka na hallaka da raunata yara da manya, maza da mata, baya kuma ga cin zarafin waɗannan bayan Allah waɗanda ba su ji wasu gani ba. Babban abin kunya ne ga majalisar ɗinkin duniya ta kasa samar da mafita ta dindindin arkin Falastinu, kuma ta ci gaba da barin Isra'ila tana yin karan tsaye ga dukkan kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya tare da mai da Isra'ila kamar tafi sauran ƙasashen duniya daraja. Na haka ba a taɓa sanya mata wani takunkumi ba saboda wuce gona da iri ko bujirewa kudurorin majalisar ɗinkin duniya.
Injiniya Bashir Adamu Aliyu kenan sakataren Ulama Forum of Nigeria. Hakan dai na zuwa ne duk da cewa sauran sassan kasashen duniya na ci gaba da fuskantar kalubalen rikici kala daban-daban. Farfesa Kamil Sani Fage ya yi tsokaci.
Yana da alaka da wannan sabon tsari da ake so a yi na bai daya, wato sabon tsarin duniya wanda in ka kalle shi ba wani abu ne ba illa face ya karfafa yammacin Turai a siyasar duniya, kuma ya ƙara talauta wasu ƙasashe, sannan kuma ga makamai da ake samu wanda suke fasuwa, kamfanoni masu yin makamai sun yi ƙarfi, sannan irin ƙungiyoyi da aka ƙirƙira domin cimma burin kai na wasu ƙasashe.
Wannan dai na ƙara nuna bukatar da ke akwai ga hukumomi da gwamnatocin ƙasashen duniya su ƙara ƙaimi wajen ɗaukar matakan da suka dace domin zaman lafiya da kwanciyar hankali da dawwama ga bil'adama. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Madalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Girgizar kasa mai karfin gaske guda biyu sun auku a yammacin kasar Afghanistan a yau Lahadi, lamarin da ya kawo katsewar wutar lantarki a lardin Herat, wanda dama ya fuskanci mummunar girgizar kasa mako daya da ya wuce. Hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka ta ce girgizar kasar mai karfin awo 6.3 da kuma 5.5 sun faru ne mintoci 20 tsakanin su da safiyar yau Lahadi, inda wajen birnin Herat ne tushen girgizar. Hukumomin kasar sun ce lardunan Bargez da Fara su ma sun jijjigu daga girgizar ta yau Lahadi, inda suka bayar da rahoton akalla mutane biyu sun mutu, sannan an kai wasu sama da 100 babban asibitin birnin Herat. Mazauna yankin da kuma jami'an yankin sun tabbatar da cewa an samu katsewar wutar lantarki a fadin lardin na dan lokaci bayan aukuwar girgizar kasa ta farko. Yankin yammacin Afghanistan da ya hada iyaka da Iran ya sha fuskantar girgizar kasa masu karfi da kanana tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, lokacin da girgizar kasa mai karfin awo 6.3 ta fara aukuwa a Herat. Wani kwale-kwale ya kife a arewa maso yammacin Congo, inda mutane akalla 30 suka mutu, wasu fiye da 167 kuma suka bace, abinda wani ministan lardi ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai batun tattalin arziki, inda masani a fannin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke jihar Kaduna a Najeriya, Malam Abubakar Dan Asabe Umar, ya zayyano irin yadda yake kallon tattalin arzikin kasar a yanzu da inda aka dosa a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho.
Wato abin da cewa shine tattalin arzikin Najeriya daman da wannan gwamnatin ta tunbu ta karba ya riga ta barkare karkashin wancan shugabancin da aka yi na mai girma shugaban kasa Buhari. Tunan kun kuma da wannan gwamnatin da mutane suke kasatan cewa idan ya karbi mulki abubuwa za su farfado, tattalin arziki za su farfado, sai ga shi kuma ƙara nufewa cikin gudun da farfadar tattalin arzikin kasa. Misali, ba zan ga ba zan tattauna misali, tun da tunda aka zo din nan maganar jinyar tallafin man fetur da aka yi ya ƙara tabbatar da arzikin kasar Najeriya. Ko da mu kanmu shigo da abubuwan nan muke yi, gala ake nema shigo da shi, kuma dalar nan baka, rashin dalar nan yasa ka zaba arzikin kasa ya baya. Kusan duk wani kaya na masarufi da muke kamata a ce a ƙarfafa noma shi, ko ko an inda ta ce kasar Najeriya aka zo aka ce za a shigo da shi waje, to kin ga zai ƙara rubuta da tabbatar da arzikin kasar Najeriya. Wanda mu abin da muke zaton akan shugaban kasa Tinubu zai yi shi ne akwai abin da muka zata tattalin arziki suke ce drag demand. Shi drag na kayayyaki ne wanda ana son su ba don za a amfani da su tare da ne ba, za a yi amfani da su da kuma sarrafa wasu kayayyaki da za a amfani da su, su ya kamata a ce an ba da suna shigo da su, musamman a ce kayayyakin da za su dinga sarrafa kare abincin noma, gyaɗa, koko da sauransu, a dinga sarrafa shi zuwa wani abu, shi ya kamata a shigo da shi, ba shi ainihin consumer product abin da mutane ke amfani da shi a cikin gari ba. To wannan matakin da aka ɗauka ne shekarun da zuwa jiya shi ne zai karɓar da harkar kasa da baki ɗaya, wanda ita kanta ma babban bankin duniya ta IMF ta yi kirarin cewa Najeriya kasashen da tattalin arziki ya taɓa ɗore gabaki ɗaya.
Da kai batun cewa ya kamata a ce kayayyakin da ana sarrafa su a gida Najeriya kuma musamman ɓangaren noma, ba ka ganin manoman nan sun yi ƙuro a farkon kiransu da aka yi tun lokacin gwamnatin da ta gabata na cewa a fito a yi noman nan, an yi ƙuro amma kuma rashin tsaro ya sa dole aka haƙura noman ya gagara?
To rashin tsaro ya sa rashin noman ya gagara, wanda a yanzu aka magana da muke nufi kuma masara 'yan watan ɗaya da suke nan ya kai 60,000-70,000 abin da duka bai kuma wuce a ce an kai ya wuce 9,000-10,000 ba. To rashin tsaron nan ya kamata a ce an yi maganin shi, saboda manoman shinkafa, masara da sauransu da ake sa shigo da shi yanzu da zamana wancan matakin da gwamnati ba ta ɗauka na farfaɗo da tattalin arziki kasa ta ɓangaren noma a ci gaba da shi, duk da cewa rashin tsaro ya hana, da sai a maganin shi tsaron nan saboda kowa ya koma noma. koma ya samu daman ya koma gona abin da ya kamata a yi kenan a ci gaba ba zai yiwu ba in ba ci gaba kuma rashin tsaro ba zai samu ba
da kai batun masana'antu farfado da su kowa ya sani cewa masana'antun nan sun dade da durkushewa me kake ganin ma ya janyo ne har yanzu suka gagara farfadowa
abin da jama'a cikin su gane shine masana'antun nan ba wai kawai da tsara na suke amfani ba duka suke amfani ba da makamashin man fetur ake amfani da shi ko diesel ko black oil da sauransu ko kuma wutar lantarki to ba wutar lantarki diesel ma da ake dan fara a fama da shi yanzu wannan zai ce miki diesel lita 1,000 so wannan makamashi za su yi amfani da gudanar da masana'antun nan inda an na so masana'antun su farfado abin da zai faru shine a samu wutar lantarki isasshe to ba sai sun yi amfani da diesel ba ba sai sun yi amfani da black oil ba shi kansa zai sa masana'antun nan su rinka aiki amma wanda ba wutar lantarki duk wanda ke gwamnati za su dauka ina ga miki ba wanda zai zo ya ce zai sa kuɗin shi ya gudanar da kasuwancin sarrafa kayayyaki
Malam Abubakar Dan Asibe Umar kenan akan tattalin arzikin Najeriya yanzu kuma sai makauciyar Najeriya wato Niger inda dai na lokacin da aka soma shiga kaka bayan damana miyagu sun soma kukan shiga rudani sanadiyar kasancewar iyakokin kasashen Benin da Najeriya a rufe ga dan mutanen Kwani Haruna Maman Bako da cikakken rahoton
Ana iya cewa rufe iyakokin da ECOWAS ta wajen guriyar Niger ya cimma makiyaya a irin wannan lokaci na ƙarshen damana a ƙasar ta Niger kasancewa tafiyar su zuwa mashekari domin cin rani na haduwa da cikas na ba su iya shiga ƙasashen Benin da tarayyar Najeriya da ke kasancewa wuraren da makiyayan na jamhuriyar Niger ke tafiya a irin wannan lokacin Malam Buba Hardo shine shugaban kungiyar makiyaya ta Rupen Reshen birnin Kwanni
nan da Najeriya sun liƙe hanya to makiyayan da sun ka dawo duka suna nan bisa iyaka ba shiga ba hita kuma kasuwin ne kuma dabbobi da aka dauka ana kai Najeriya ko Benin kuma yanzu wannan abu babu shi yanzu in ka shiga kasuwin ne na wadangana mu ga dabbobi amma babu masu sayi
zaka bisa shi na bakin iyakoki
suna bisa iyakoki ba shiga ba hita sai dai masu hitowa amma su can nasu suna shigowa suna hitowa su taho nan kasan mu amma namu babu mai shiga an hana bisa hanya wannan ina shi makiyayi wanda ya saba da yawo wannan ya shiga nan ya hita nan kenan matsala ce gare shi kuma daji babu komi kamar ciyawa wannan da aka ce ai ba ta yi ba sosai kuma har yanzu dajin kiyo babu shi can azawa inda adda dajin kuma can ma wani wuri bai samu ba kuma akwai yan ta'adda can masu amshe ma mutane dabbobi su kashe su kora su sa jangali kuma can babu dadi
game da wannan maganar nayi tattaki har zuwa iyakar ta jamhuriyar Niger da Najeriya gefen birnin Kwanni inda na iske makiyaya da dabbobi suna nazarin mafita kutsawa a cikin tarayyar Najeriya yayin da iyakar take kulle inda asuman makiyayi ɗaya daga cikin su ya ce mini
zirga zirga nan tunda ba mu yin ta yanzu abinci na dabbobi babu inda muka zuwa mu ko gwamnati
ina
zirga zirga nan tsakanin mu da Najeriya da Benin nan muka zuwa muna samu lokaci nan bisa she na ci muna bido abinci na bisashe to yanzu an hana wannan rufe boda yanzu muna cikin hala haula wala koti bisashe mu suna nan tsare wuri guda ba gaba ba baya nan dai daji baka da incin babu he ma komi bana daji nan azaba yi komi ba babu abincin bisashe bana daji to nan inda muka zuwa muna zirga zirga babu tunda ba a siga kuma ba a hita kenan kaga shi abin yanzu mun koma tungume wuri guda
a bangaren kungiyoyin da ke kula da samun zaman lafiya tsakanin mazamna karkara musamman manoma da makiyaya malam Mamman Ruduwa yayi wannan kiran ga hukumomin kasashen Niger Najeriya da kasar Benin
to yanzu ka gani makiyayan sun zo sun taru a bakin iyakoki muna kiran gwamnatocin na Najeriya da Niger wannan abu a sami da zai wannan bayan Allah wa'annan su shiga a ba su kariya su shiga cikin Najeriya so kuma ne za su go Niger su mayo su shigo sun da suka shigo na Niger su a ba su kariya a kula da su
me kake ganin ya kamata a yi saboda don kar wata husuma ta tashi dabbobi sun taru kan iyaka
to an kale sai ana samu tsulili mai tunda yazo na makiyan baki iyaka mu suka zo suka hada mana gonaki sun ka fara tun ba samu matsala ba ka samu ta husuma kene shi kike kira ya kamata wa'annan ba Allah duka guda biyu a sa baki wa'an ga makiya su shiga nan eh wa'an ga su shigo nan kuma zaman to in suka shigo a sai inda suka a ba su kariya kuma an can suka shiga a bisu abu kariya saboda in bindiga
su dai makiyaya ana iya cewa sun shiga halin nan da Hausawa ke kira da aljannar ma sama wuta
ta kasa wuta a wannan iyakokin na Niger da Benin da Niger Nigeria saboda bai iya tsallakawa yayin da ɗan bindiga a ƙasa kamar Nigeria ke darkakar su domin kwace musu dabbobin su. Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Haruna Mammana Bako, yanzu ga shirin mu na gaba, matasa a duniyar gizo.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi kar miya da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fata ana cikin koshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna da wata marubuciya akan tsarin premarital counseling, wato ba da shawarwari ga masu shirin yin aure a kafofin sada zumunta ganin yadda matsalar bayyana sirrin gidan aure na 'yan malama ɓoye sunana ke ci gaba da yaduwa a kafofin sada zumunta a yanzu. Tsarin ba da shawarwari na zamani, wato premarital counseling ga masu shirin yin aure kafin a daura, wani abu ne da wasu 'yan arewacin Najeriya ke gani a matsayin wani sabon salo, sakamakon yadda ake ganin ya bambanta da al'adar tura macen da ke shirin aure zuwa gidan gwaggo ko innanta don ta shafe 'yan kwanaki a yi mata fada tare da koya mata wasu darussan zaman gidan miji. Sai dai ganin yadda wannan sabon tsarin ba da shawarar da ake ganin ya fito daga bangaren turawa ke daukan lokaci kama daga watanni uku zuwa sama, sabanin wanda aka saba gani a al'adance. Wasu mata a arewacin Najeriya sun fara yunkurowa wajen shigar da wannan tsarin cikin al'umma da zumar rage yawan mace-macen aure, musamman wanda ake yi wa lakabi da auren zamani na Instagram weddings. To bari mu sada ku da Malama Khadija Ibrahim, kwararriya aikin ba da shawara ga masu shirin aure ko waɗanda ke fuskantar matsaloli a gidan aurensu, wacce ta kaddamar da wani sabon littafi mai suna Tambayoyi 100 kafin aure. Ta fara mana bayani daga inda matsalar take.
Na ɗaya, na lura cewa a yawanci in kika diba Instagram su Facebook haka, zaki ga cewa yawanci matan aure za su zo suna magana ko mazajen aure za su zo su yi magana, abu ne kuma da ya shafi abinda bai kamata a fito fili a faɗi shi haka nan ba. So a ina za su kai kukan su? Wani abu in ka ji bai taka karaya karya ba. So ya za a yi mu samu masu ba da shawara? Dan aure abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban, kuma aure abu ne wanda yake son sirri. Aure abu ne wanda Allah ya yi shi, ya ce a Alkur'ani, saboda mawadda da rahma, saboda mutum ya samu kwanciyar hankali, da taskunu ilaiha. So ya za mu yi mu ƙara samun ci gaba a wannan aurarrakun da yawanci zaki ji yanzu aure shekara ɗaya ya mutu, aure shekara biyar an samu matsala? Ni kaina na fuskanci irin wannan matsala. So abu ne wanda ina burin in ga cewa mutane sun yi aure an samu zaman lafiya kuma an ƙara samun ci gaba. So this is one, idan ma'aurata suka zauna kafin su yi aure, ko da suna da auren, su zauna tambayoyi nan ba wai a matsayin gaba ko faɗa ba, ko mu zauna mu fahimci junanmu, mu ga cewa okay, to ke meye ne matsalanki, ya kika saba yin abu? Ni ga yanda na saba yi, cikin raha da dariya. Couples masu dama wanda suka yi wa'innan abubuwan kuma suka dawo suka ce mini, ko Khadija mun gode kwarai, wannan littafin ban san cewa kaza ba, ga yanda muka tattauna cikin ayyukana, dole mu koma asali inda matsalan nan take, ba wai kawai an turance an dawo zamani an dawo birni an zauna ba. No, za mu iya raba wa'innan littattafan, mu yi shawara ga limamai, mu yi shawara ga manya-manyan hukumomin addinin musulunci, su ba mu shawara akan yadda za mu ƙara bunƙasa littafin.
Shin akwai dabarun da kike da su na kulle auratayya musamman ta yanar gizo?
Kwarai kuwa, yanzu haka a yayin da muke magana akwai halal match, shi wannan muna yin shi ne saboda kulle auratayya tsakanin mace ne da miji, kuma yadda abin yace halal, muna fatan abu ne wanda zai samu ƙaruwa ta fannin addini. Na ɗaya kenan. Na biyu, mun fi ba da mahimmanci akan shi auren kar ya taɓarɓare, kar ya ɓaci. Sannan kuma game da abin da ya sa muke yin haka nan, saboda yawanci mutanen mu in ka ce premarital counseling abu ne wanda ba a saba ji shi ba. Iyaka yarinya in ta zama budurwa, kafin a yi aure a kaita a yi mata fada a rana ɗaya ko a sati a ce je wurin gwaggo kaza in na kaza, ba wai mun ce a'a ka a yi ba, amma mu muna gani aure ya fi ƙarfin haka nan. In za mu shirya mu je boko, kafin ka zama likita sai ka je makaranta, to me yasa ba mu yi ma auren mu haka nan? Aure da za a yi shi dan saboda mutuwa ka raba, kuma saboda in ma aka je aljanna insha Allah a dore. So abu ne wanda muke so mu yi, amma muna roƙon goyon baya wurin mutane ko wanda suke jagorantar addinin musulunci da al'adar Hausa, su zo su ƙara ba mu ƙaimi, su ba mu ƙarfin gwiwa, su supporting wannan premarital counseling.
Waɗanne shawarwari zaki baiwa iyaye akan gungumin tsarin premarital counseling don rage yawan mace-macen aure?
Da akan amarya a ce an siya mata leshi 100,000, an kama hall, an kashe miliyoyi. Abu ne wanda in ka zauna cikin wata uku akwai yanda muke yi premarital counseling ga macen ga namijin a zauna a tattauna kan abubuwan da zai kasance dan saboda yawanci in an zo zance ba a tattauna wasu abubuwa. Yau kin ci abinci, yau kin sha ruwa, mu yi aure. So muna so mu tsara akan yadda addinin musulunci ya tsara sannan kuma mu ƙara bada gudunmuwa cewa mutane dan saboda yanzu zamani ya canza. Ba za mu ci a yanda muka gani da ba. In ka tike yarinya a cikin gida ka ce ba za ta fita daga saurayi ba tana tare da waya. Za a yi video, za a yi abubuwa kala-kala. So me yasa mu ma ba za mu yi transforming ba? Me yasa mu ma ba za mu ƙara samun ci gaba a cikin al'adar mu ba? Me yasa ba za mu yi embracing wannan abun ba? Mu rungume shi. So muna kira ga mutane su ba mu ƙarfin gwiwa. In an ce premarital counseling ɗiyarki za ta yi aure ko ko ɗiyayyayenki za ta yi aure, ki bari a bada shawara a yi wannan premarital counseling. Ba lallai sai an zo wuri na ba. Akwai mutane da yawa. Na san yanzu bai yi yawa ba. Maybe it's not a normal thing, but amma akwai masallatan da za su ce sai an yi wannan abun. A Abuja an fara yi. A Kano ma na san ana bada shawara haka nan. So akwai abubuwa da yawa da za mu yi, mu dauki mataki ka aurarraki su dinga mutuwa da wuri haka nan. Zaki ji da an yi fada okay a'a na ce tabar kaza okay na ce shi yayi kaza ruwa sai kiga ya kashe aure. To shi yasa muke ƙara roko mu ƙara janyo hankalin masu ruwa da tsaki su tashi su jajirce a ga yanda za da saboda abu daga farko tun ran gini tun ran zani daga farko ya kamata a ga yanda za a yi wata rana abubuwan ba komai za mu gaya ma iyayen mu ba. So a Facebook a Instagram muna yin videos muna tura shawarwari a rubuce a tura a kafofin sada zumunta muna also organizing maybe different kind of classes on WhatsApp dan saboda a ƙara wayar mutane da kansu akan irin abubuwan da suke kasancewa. So ko a yanan gizo na in aka turo min tambayoyi ina amsawa.
Rahotanni sun yi nuni da cewa tsarin bada shawara ga masu shirin yin aure na zamani wato premarital counseling ya fara samun karbuwa a wasu jahohin arewacin Najeriya kamar Kano, Katsina, Niger, Borno, Kaduna, birnin tarayya Abuja da dai sauransu inda aka ruwaito yadda tsarin ke rage matsalolin da ake fama da su a gidajen aure ga waɗanda suka yi amfani da darussan da suka samu a yayin karbar shawara na tsawon watanni uku sama. Madalla to masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi, mu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu
to madalla. Yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuke aikowa ta email.
Sako na farko a yau naku ne Aisha matar Usman Dangote Karasuwa da Maryam Bawayana Alhaji Nuciya wacce kat sai Zamira da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijo kuka ce salam VOA Hausa. Hakika shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da wasu dubban matasa maza da mata inda take aurar da su kyauta ba tare da ko sisin kwabansu ba, wallahi wannan abu ne mai kyau wanda ko ba komai za a rage yawan goraye da tuzurai a ciki da wajen jihar Kano. Dan haka muna kira ga sauran jihohin kasar mu Najeriya da su yi koyi da wannan kyakkyawar halayya ta gwamnatin jihar Kano. Daga ƙarshe muna taya su addu'a Allah ya bada zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Sai sabo da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar Mirai Talaka inda kace salam VOA Hausa. Yadda dubun dubatar al'ummar mabambanta na ƙasashen duniya ke zanga-zanga kan nuna takaicinsu akan yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falastinawa ya nuna mana cewa al'ummar duniya zaman lafiya da salama kawai suke buƙata yanzu. Dan haka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana da gwamnatin zaman lafiya a duniya baki daya. To amin summa amin.
To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice a yau Lahadi kakakin rundunar sojojin Isra'ila na ƙasa da ƙasa ya gargaɗa 'yan jarida da kowa akan su kula da sahihan bayanan da ke fitowa daga Gaza. Har yanzu sufurin jiragen ƙasa na da mahimmanci ga mamayar da Rasha ke yi a Ukraine a cewar bayanan da ma'aikatar tsaron Birtaniya ke fiddawa wato ta fidda a yau Lahadi kamar yadda ta saba a kullum. Ta ƙara da cewa Rasha tana amfani da hanyoyin jirgin ƙasa wajen jigilar makamai mai da ma'aikata zuwa cikin ƙasar. A lokaci ɗaya kuma a cewar bayanan tashoshin jiragen ƙasa a yankunan Ukraine da aka mamaye na tattare da haɗarin makaman artillery na Ukraine. Watanni shida bayan da ta ƙaddama tsakanin manyan janar-janar ɗan Sudan biyu da ba sa ga maciji ta haifar da mummunan yaƙi. Dabban mutane sun mutu, miliyoyin wasu kuma sun rasa matsugunansu, kuma Khartoum babban birnin ƙasar wanda a baya ya haɓaka yanzu ya fuskanci koma baya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda zai daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, sai injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alheri, sai anjima ku.